sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25, sai kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol duk a jamhuriyar Niger, ko kuma tashar wuta VOA Africa zango na 102.5, sai Alpha Radio a Kumasi a kasar Ghana. Kuna iya kama mu kuma akan yanar gizo akan voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce da kuma Madina Dahiru mai shanu daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na rana yau Juma'a 6 ga watan Disamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labaran.
Fadar White House ta yi na'am da yiwuwar zaman ba'asi a Majalisar Dattawan Amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar Republican. Kamfanin Uber ya bayyana cewa ya samu ƙarin raki 3,000 na fyaɗe da kuma cin zarafi a harkokin sufurin motocinsa. A Afghanistan kuma, wata arangama tsakanin jami'an tsaro da mayaƙan Taliban ta janyo asarar rayukan mutum 20.
Kanin labaran kenan. Idan muka shiga cikin shirin kuma, za ku ji cewa da alamu dai murna ta koma ciki bayan da jami'an tsaro na DSS suka sake cafke dan gwagwarmayar nan Omoyele Sowore rana ɗaya kacal bayan sake shi.
Ita kotu so a hukuncin ana yi aka ce sabanin hankali ne. To mu kuma jami'an tsaro duk abinda muke yi sabanin rashin hankali.
Hakanan kuma za ku ji cewa wasu 'yan fashin teku sun sace wasu ma'aikatan wani babban jirgin ruwa mai dakon mai a Najeriya.
Wato mas'ala ta tabbatar da tsaro a hannun hukuma aka danka shi. Duk abin da talaka zai iya yi game da bayar da tsaro gudunmowa ne.
Kamar kullun a rana irin ta yau Juma'a, Mahmud Lalo zai shigo da shirin duniyar Amurka. Amma duk wannan sai bayan kun saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labarin duniya. Bayan da ta shafa watanni tana jin kafa a binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump, a yanzu fadar White House ta fito fili ta yi na'am da yiwuwar zaman ba'asi a Majalisar Dattawan Amurka mai rinjayen 'yan jam'iyyar wato Republican. A jiya ne shugaban na Amurka ya zunguro 'yan jam'iyyar Democrat a wani sakon da ya wallafa a shafinsa na Twitter. Yana mai cewa, idan za ku tsige ni, ku gaggauta yin hakan saboda 'yan majalisar dattawa su samu damar yanke hukunci cikin adalci don kowa ya samu komawa kan harkokinsa a ƙasar mu. Wannan sakon da ya zo tun kafin shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta baiwa shugabannin 'yan jam'iyyar Democrats ta daftarin yiwuwar tsaban ajiya, inda ta jaddada cewa shugaban ya keta dokokin ofishinsa. Arangama ta barke tsakanin jami'an tsaron gwamnati da mayakan kungiyar Taliban a arewacin Afghanistan, wadda ta yi sanadin mutuwar mutum 20 daga bangarorin biyu. Lamarin dai ya faru ne a yankin Kunduz, inda 'yan Taliban din suka afkawa wasu sansanonin 'yan sanda a lardin Imam Sahib, inda ake yawan samun rikice-rikice. Wani mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Inamuddin Rahmani ya shaida wa muryar Amurka cewa rikicin ya yi sanadin mutuwar akalla 'yan sanda 9 da kuma saura da suka samu raunuka. Ya kuma ce mayaka 11 su ma sun mutu. Ita kuwa Taliban ta ce rikicin ya janyo mutuwar jami'an tsaro 14, ta kuma mamaye sansanonin 'yan sandan. Bata dai ce komai game da yawan waɗanda Taliban ta rasa ba. 'Yan sanda a kudancin ƙasar India sun harbe wasu maza su 4 da ake zargin cewa sun yi wa wata jami'ar kula da lafiyar dabbobi mai shekara 27 fyaɗe tare da kuma kashe ta. 'Yan sandan dai sun kai waɗanda ake zargin wurin da lamarin ya faru ranar Juma'a, inda mutanen suka kuma yi ƙoƙarin guduwa. A cewar mataimakin kwamishinan 'yan sanda Prakash Reddy, a lokacin da yake magana da kamfanin dillancin labarai na AFP, mutanen sun yi ƙoƙarin ƙwacewa 'yan sanda bindigoginsu, wanda hakan ya kai ga harbe su har lahira. Mahaifin matar da aka yi wa fyaɗe aka kuma kashe ta ya ce, yanzu kwana 10 kenan da na rasa 'yata, kuma ina yi wa gwamnati da 'yan sanda godiya. Yarinyata za ta kwanta cikin kwanciyar hankali. To masu sauraro kuna shan labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani yajin aikin da ake yi a duk fadin kasar Faransa kan bukatar sauya tsarin fansho ya shiga rana ta biyu. Damuwa kan cewa yiwuwar sauya tsarin na fansho zai tilasta wa miliyoyin mutane aiki na karin lokaci mai tsawo ko kuma ya rage musu yawan haƙoƙin su shine ya janyo yajin aikin da ya dakatar da yawancin ayyuka a kasar. Dubban ma'aikata ne dai a kasar suka dakatar da ayyukan su a jiya a yayin da suka yi wani gangami mai nuna adawa da shirin sauya tsarin fansho da shugaba Emmanuel Macron yake so ya aiwatar. Yajin aikin ya kawo tangarda ga harkokin sufuri ya kuma janyo rufewar makarantu da asibitoci da dama a kasar. Katafarin kamfanin nan na sufuri Uber ya bayyana cewa ya samu kararraki 3,000 na fyaɗe da kuma cin zarafi a harkokin sufurin motocinsa a cikin shekarar da ta gabata. An bayyana waɗannan alƙaluman ne a jiya a cikin wani rahoto mai shafin 84 wato mai shafin 84. Shugaban kula da bangaren shari'a na kamfanin dai Tony West ya ce bayyana wa duniya wannan rahoton da ke magana kan matsalar tsaro ba abu mai sauki bane. Ya kuma ce yawancin kamfanoni ba sa magana akan irin abubuwan nan saboda akwai yiwuwar ya zubar da mutuncin kamfanonin su, amma mu a ganin mu lokaci ne da ya kamata mu fara sabon tsari. Duk da dai cewa rahoton ya mayar da hankali kan Amurka ne kawai, lamarin ya sa mutane a duk fadin duniya suna saka alamar tambaya kan hadarin amfani da motocin Uber.
Na Dahiru Mishani kenan ta karanto labarai daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Madalla yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotannin namu. Ga dukkan alamu tsukuni ba ta kare ba ga Mr. Showari wanda jami'an tsaro na DSS suka sake cafkewa a yau bayan sun yi aiwa umarnin kotu biyayya na sake shi a daren jiya. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa da karin bayani.
Kwana ɗaya kacal bayan da hukumar kula da tsaron ƙasa ta Najeriya to DSS ta bayar da belin Omoyele Showore da ya yi sama da kwanaki 200 a hannunta, yau kuma hukumar ta DSS ta sake cafke shi kuma tana shirye-shiryen sake gabatar da shi a gaban kotu domin ya amsa sababbin caje-caje da ta ce tana da akan shi waɗanda muhimman laifuka ne a cikin ƙasa da ba za a iya daga ƙafa a kansu ba. Wannan matakin dai ga dukkan alamu murna ce ta koma ciki ganin cewa ƴan kabilarsa ta Yarbawa daga garin su na Kiribo wato Ese Edo da ke jihar Ondo ta yi wani gangami da zanga-zanga tana murna cewa an sako shi bayan da aka gabatar da shi beli daga umarnin kotu. Na tuntuɓi Ahmed Shamsuddin, ɗaya daga cikin jami'an huɗa jama'a na hukumar ta DSS domin in ji ƙarin haske dangane da dalilin da ya sanya suka sake ɗaukar wannan mataki na kama Mr. Showari.
Jiya kamar yadda muka yi bayani wato dama ka'idodi da an cika su kuma mu za mu bi umarni mu sake shi, kuma sun yi kokari jiya cikin daren sun cika ka'idodin kuma aka sake shi. Amma yau da aka je kotu to dama akwai wasu abun da bamu kuma gurfanar a gaban shari'a ba, to cikin bincike da ake dama binciken mu yana iya daukar lokaci mai tsawo, to wasu abubuwa da aka samu kuma ya nuna mana ya kamata ya zo kuma ya amsa a gaban kotu. To daukar shi da aka yi ya je ne ya amsa wannan, za mu sa shi a zuwa kotu in Allah ya yarda ranar Litinin, tunda yau Juma'a ne gobe kuma ba a zaman kotu a saboda.
Amma ka san wasu za su iya cewa kamar bita da kulle ne kuke yi saboda ba ku so kuka sake shi ba tun farko kenan?
Lallai mutane kullum in mutum na da laifi ko kuma ya san ana tuhumarsa da wani laifi to zai nemi hanyoyi da zai kubutar da kansa ne. To mu kuma kullum bincike in muna yi duk abin da muka samu a kai za mu yi aiki. To wannan wasu abubuwa ne da muka samo kuma da ya kamata kuma ya amsa su, shi yasa muka ga ya kamata mu yi kokari mu sa shi da wuri ya je ya amsa wannan abubuwan da ya aikata.
Akwai dan su jami'an ku da suka bayyana mana cewa bayan an salame shi ya dan su abubuwa ma da kamar mahukunta suka ganin karan tsaye ne domin ana ta yin taruka ana mashi magana kamar shine shugaban kasa. Wannan shine cikin dalilan da yasa kuka sake gurfanar da shi ko kuwa a'a waɗansu abubuwa ne da ya tun farko wanda kuke bincike akai sai yanzu ne kuka ga lokaci ya da zai amsa su a gaban kotu?
Waɗansu abubuwa ne da muke bincike kuma muna samo amsoshin su a hankali. To abinda ya jiya mu mun sani da dama cikin abubuwan da ya saba yi ne. To amma kullum ita kotu su a hukuncin ana yi aka ce sabanin hankali ne. To mu kuma jami'an tsaro duk abinda muke yi sabanin rashin hankali ne.
Kana ganin kamar abinda kuka yi shine daidai bisa ga dokokin kasa, ba za a ga cewa kun yi ma kotu karan tsaye ba a yanzu?
Ba za a gani bayan Allah ya yarda, saboda za mu kai shi kotu kuma za mu ba da hujja da ya sa muka yi wannan aikin, kuma za su gamsu da hujjar mu Allah ya so.
Amma idan aka sake bada shi beli kuma za ku yi biyayya ga umarnin kotu idan ta saurari koke-koke ko sababbin caje-caje da za ku masa cewa akwai hurumi da za a iya bada shi beli, za ku yi biyayya?
Kwarai kuwa za mu yi biyayya kamar yadda muka yi biyayya da wannan, za mu sake kuma duk umarni da kotu ta bayar in dai an cika ƙa'idodin da aka tsara a bi, to da an bi insha Allah mu masu bin umarni ne mu sake shi.
Malam Ahmed Shamsuddin kenan, daya daga cikin jami'an huda jama'a a ofishin hukumar jiyasa ta Najeriya, bayan da suka cafke Mr. Shawari da kotu ta ce a bada belin shi a jiya kuma aka tabbatar da an yi hakan da dare. Umar Faruku Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruku Musa da wannan rahoto. Wata sabuwar matsalar tsaro da ke kunno kai a Najeriya ita ce barayin teku, inda a ranar Talata da ta gabata aka yi awon gaba da wasu ma'aikatan kamfanin Navy Constellation su 19. Ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya hada mana daga Abuja.
An tafka wannan aika-aika ne a cikin ruwa da ke kimanin mil 80 daga tsibirin Boni a yankin Niger Delta. Kakakin kamfanin Navios da ke da mulkin wannan jirgin ruwa ya ce sauran ma'aikatan jirgin ruwan da ba a yi awon gaba da su ba su ne suka lallaba suka kai jirgin izuwa tudun mai tsira. Wannan yanki dai dama can ya yi ƙaurin suna wurin aika-aika irin na 'yan fashin teku, don ko a watan Yulin da ya gabata ma sai da aka sace wasu ma'aikatan jirgin ruwan Turkiya su 10 wanda ya taso daga Kamaru akan hanyarsa zuwa ƙasar Ivory Coast. Tuni dai ire-iren wannan matsala ya fara tada hankalin 'yan Najeriya irin su Comrade Sa'idi Bello.
Kasa wato ta shiga wani yadda idan hukumomi ba su tsaya sun hankalta ba, to abubuwan na fatan ana yin su a haka, to wani tsarin matuƙar gwamnatin Buhari ba ta tsaya ta yi dubu tsaro ba, to Najeriya ta shiga cikin wasu musibar da ba za mu iya hangen abin da zai iya faruwa daga nan zuwa wani lokaci ba. Idan har ba a ɗauki waɗansu mutane na to ba ma a ruwa nan goma sama ma sai an bi an tare an kwashe wani jirgin an yi fushi a kansa.
A cewar mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Kabiru Gwangwazo, irin wannan al'amari fa akwai abin tsoro a ciki.
Irin wannan fashi na teku da sace mutane a teku daga January zuwa September na bana kashi 20, wato idan an yi fashin jiragen ruwa an sace mutane ko an sace jirage guda 100, to guda 20 a duniya gaba daya da kusa-kusa da Najeriya ake. Akwai buƙatar mai da hankali da sake duba sosai akan tsare-tsaren da bangaren tsaron yake.
To shin yanzu ina mafita? Malam Ibrahim Muhammad Damatu ya ce akwai abin yi.
Wato matsala ta tabbatar da tsaro a hannun hukuma aka danka shi. Duk abin da talaka zai iya yi game da bayar da tsaro gudunmowa ne. Amma tsaro a hannun hukuma ne, kuma hukuma ita ne ya wajaba a kanta ta ga cewa ta tsare talakawa, ta tsare ƙasa. Ya kamata a ce gwamnati ta zurfafa wajen bincike akan abin da yake tafiya a harkar tsaro.
Hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya dai da na tuntuɓe ta, ta ce ba za ta ce uffan ba akan wannan al'amari. Kazalika shi ma wakilinmu a yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sokoto ya tuntuɓi babban kwamandan sojojin ruwan Najeriya da ke kula da yankin da abin ya faru, Rear Admiral S.A. Garba, wanda shi ma ya ce a halin yanzu ba zai ce komai akan wannan batu ba. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Allah ya kyauta. A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Yanzu haka jami'an tsaro na can suna neman waɗansu mutane ruwa a Jallu a garin birnin Kwanni da suka afka wata unguwa mai suna Munwadata a daren jiya. Ga wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako da ƙarin bayani.
Yanzu haka jami'an tsaro na can suna neman waɗansu mutane ruwa jallo a garin birnin Kwanni da suka abka wata unguwa mai suna Muwadata tsakanin karfe 2 zuwa 3 na daren jiya a garin birnin Kwanni. Maharan sun kai mutane 10 ko fiye da haka dauke da makamai, inji ɗaya daga cikin waɗanda suka ishe a gidan wani mashahurin mai kuɗi dake unguwar da suka abkawa.
Wallahi suka zo kawai suna buga mana kawai. Da makamai suka kai. Bindiga ne, bindiga.
Kare ku saura sun ka konkosa an ka shi burewa sai sun ka sallako ta koha sun ka shiga. Ni har na kewaye haka wani ya shigo. Mu za ka ce ma barayi. Bindiga gare shi nace mina na abin daga shalu bindiga shiku. Da yaron bindiga shi sun ka jawo ne sun ka to har da Allah sun ka jawo shi. Mun kai yau nan waje. Suna kira ina Ahmad Gaisa. Sun ka ce min kai na Ahmad Gaisa nace a ba ni na ba. Sun kai ta bincike dai. Da sun yi doke kaya ciki da yawa. Suna doke da bindigogi har da halba ma sun yi talibi. Mun ji mu mutane. Ka koma ciki koma da ni wani yan maran ta baya.
Garin birnin Kwanni na a tsakiya Gusum maso yammacin jamhuriyar Niger kilomita 2 ta la'akari da unguwa ta karshe da iyaka da tarayyar Najeriya da ke fama da matsalar tsaro dauko daga matsalar Boko Haram garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa. Daya daga cikin mutanen wannan unguwar ya ce muna basu yi kwana ba.
Re uku saura wani abu kadan sai muka ji halbe-halben kuma an ji ma'ana halbe-halbe abun ya tada mu hankali kwarai kuma bindigogi manya ne tunda an yi ta cinta kartushi yara ma da sai sun yi ta cinta kartushi ban hoto ba lokacin da aka yi wannan abu tunda ka san baka jin halbin bindiga ka yi to au mugun tashi hankali abinda wani kasashe ne kake jin shi hali yau kai yazo inda kake bakin inda kake.
Maharan sun kwashe kuɗi da wayoyin hannu na shaguna dake wannan unguwar kamar yanda wani mai shago ya bayyana mana.
To gaskiya bataliyar da ta zo nan wanga wuri ko ba su yi ba ina ganin sun yi kusan mutum 30 kuma mutum 30 in ko wani rike da bindiga yake da sun ka bini da gudu Allah ya saka gaisu hito daga cikin shago ni har na shiga cikin duhu sai ni bar sulaha daga nan sun ka zo sun kai buyan shago sun ka dauki abin da suka so cikin shago sun ka dauki kudi da wayoyi sun ka tayar da su abokin kwana shi kuma sallu ne yake saida cikin kasuwa jiya na ya zo daga Sokoto sai sallu ne shi ma duka gaba ɗaya sak shi ta sallun ne duka sabi ne a cikin duka gaba ɗaya an ka dauki an ka tayar da su.
Hukumomin jamhuriyar Niger na nan yanzu haka suna gina wata barikin 'yan sanda 260 masu shirin sintirin tafi da gidanka a kan iyakar Niger da Najeriya domin dakile ire-iren waɗannan hare-hare ganin cewa 'yan kwanakin da suka gabata a garin Tafukka waɗansu mahara har da mace cikinsu sun kaiwa wani mutum hari haka ma a karkarar Kalmalo duk a wannan iyakar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Sai da Haruna Mamman Bako. Masu sauraro har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe 10:17. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Ran Laraba da ta gabata ne Majalisar Wakilan Amurka ta shiga sabon zango a binciken da suke yi wanda ke duba yiwuwar tsige shugaba Donald Trump bayan da bayanai suka yi zargin cewa ya saba doka da ya nemi Ukraine ta yi bincike kan abokin hamayyarsa na siyasa tare da rike wasu kudaden tallafi da ya kamata a baiwa kasar ta Ukraine. A wannan sabon zango majalisar ta saurari fashin baki ne daga wasu masana shari'a a su hudu waɗanda suka yi tsokaci kan abinda kundin tsarin mulkin kasar ya shimfiɗa dangane da irin laifuffukan da suke sa tsige shugaban kasa. Yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalu. Kamar da wasunku suka ji a farkon shirin, Majalisar Wakilan Amurka ta gayyaci wasu ƙwararru a fannin shari'a su hudu. Wannan kuma wani muhimmin mataki ne da ke ƙara zafafa batun tsige shugaba Donald Trump. Dangane da haka ne na tuntuɓi Dr. Nasir Danmuwa, malamin jami'a a jihar Florida da ke nan Amurka, inda na fara da tambaye shi ko menene maƙasudin gayyatar masana kundin tsarin mulkin ƙasar.
To babban dai maƙasudin haka shine don ƙoƙarin da shi ɗan jam'iyyar Democrat ta yi na su jawo ra'ayin jama'a game da su sauya ra'ayin jama'a game da neman cige shugaban ƙasa Trump da suke son su yi. saboda abin nan da aka kididdiga da aka yi ya nuna cewa har yanzu dai game da batun gishi shugaba Trump da su yan Democrat da niyya yi har yanzu zai canza mutane duk abin da suka yi can baya wannan zaman da suka yi na saurari ga masu shaida bai canza ma mutane Amurka da yawa ra'ayi ba game da ko suna so ko ba su san gishi shugaba Turkish suka kira masana domin su ƙara bayani akan dalilin da ke sa cikin shugaban ƙasa da kuma yiwuwar haka ga su 'yan majalisa din da mutane su san da cewa ga dalilin su na yiwuwa.
To daga wannan mataki na gayyatar waɗannan masana kundin tsarin mulkin Amurkan sai kuma wanda zango majalisar za ta tunkara?
Eh to ka san yadda shi tsarin mulkin nasu yake shi ne shi ainihin tsige shugaban ƙasa. Wannan majalisar wakilai ita ke da wannan ƙarfi ita tsarin mulkin ƙasa ya ba wannan dama to kuma abinda ake suke buƙata wajen tsige shine kawai su samu simple majority wato rinjaye koda da
mafi ƙaranci
koda da maki ɗaya ne to sun samu wannan suna tsige shi to amma bayan sun tsige shi din sai a je a yi mishi shari'a a majalisar dattawa can majalisar da ta kanin wannan tsigewa ya tabbata shine idan aka samu kashi 60 cikin 100 na waɗanda suke zaune a zauren a wannan lokaci ba wai dole 65 na yawan sanatocin da akwai a Amerika ba na jira na wani masani yana bayani cewa mutane sun da cewa ba wai kashi 65 bane a na yawan sanatocin a waɗanda suke zaune a lokacin da ake zaɓe
a ranar da ake wato wata kamanceceniya kenan da majalisun biyu ke da su ko kuma suke da ita idan an zo wannan batu na tsige shugaban shine duk a bangarorin biyu sai an kada kuriya can a wakilai da nan na dattawa kuma
to inda ya dan bambanta su a majalisar dattawa zama ne za a yi inda ka san zaman kotu su ɗan majalisar sanatocin suke zama kaman abin da suke ce majurors
masu kaman taimakawa alƙali
su suke zama a matsayin haka nan zaune kawai suke da kasan masu taimakawa alƙali ke zama a cikin kotu haka su ma za su zauna sai shi babban mai shari'a na ƙasa wato chief justice na ƙasa shi zai zauna a kan alkali ga wannan shari'a ɗin.
To har ila yau dai shi shugaba Trump ya yi wani batu na ko a shekaran jiya ne ke cewa duk da wannan yunkuri da suke su 'yan Democrat suka cewa sun tsige shi su kwanda sanin cewa ba kan 'yan Republican a haɗe yake ba a taɓa samun ma lokaci da kansu ya haɗu kaman wannan lokaci ba kaman kana ga me yake nufi da haka?
To kaga abin da ke faruwa shi shugaba Trump gaskiya lokacin da ya hau mulki kokari ya samu ra'ayin duka akasarin 'yan jam'iyyar na abuja na Republican suna goya mishi baya har ya kasance akwai wani tsohon shugaban majalisar wakilai wanda yake shi ɗan Republican ne maganar cewa wato yanzu babu jam'iyyar Republican sai dai jam'iyyar Trump ya kasance yana da wajen kashi 89 cikin 100 na ɗan jam'iyyar da ke goyon bayan shi to kasancewa haka nan duka 'yan sauran jam'iyyar daman kasan lokacin da suka yi fito na takara ba su goyi bayan abin nan ba wannan senator Lindsey Graham da sauran senatoci duka har ma su kashi suke yi amma bayan da ya samu tsayawa takara ɗin kuma ya ci zaɓe ya zo ya samu jam'iyyar nan gwargwado su tuna goyon bayan shi gaba ɗaya sai kasance duka sauran sanatocin da sun zo suna biyan sahun su.
Wato akwai dai yiwuwar kenan a tsige shi a majalisar wakilai amma kuma a majalisar dattawa a samu akasin haka.
Kwarai kuwa kwarai.
Dr. Nasir Danmawa kenan malamin jami'a a jihar Florida. To sai dai kamar yadda masana kundin tsarin mulkin Amurka suka faɗa idan majalisar wakilai ta tsige shugaba amma aka samu akasin hakan a majalisar dattawa shugaban zai ci gaba da zama a kan karagar mulki kamar abin da ya faru a zamanin mulkin tsohon shugaban kasar Bill Clinton amma kuma zai shiga kundin tarihin da ke nuna cewa an taɓa tsige shi a matsayin shugaban kasa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. In zamanin bakon namu Dr. Nasir Danmowa, sai Catherine Gibson da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.
Ta gaida Mahmud Lalo da wannan shiri. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon mu na farko ya fito daga Namairo Umar Makera da Salihu Isa Fana Kebi tare da Yahaya Dano Azare suka ce baki da assalamu alaikum biya Hausa da Allah ku ba mu dama domin mu taya Honorable Isa Al-Hassan mazakuka murnar lashe zaben shugaban karamar hukumar mashegu da yayi a ƙarshe mun ke addu'ar Allah ya bashi ikon sauke nauyin da Allah ya dora masa amin summa amin sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Garba Nahali Kamba Vice Chairman Muryar Talaka na jihar Kebbi yace da Allah biya Hausa gayawa shugaba Muhammadu Buhari manoman rani na shinkafa a garin Kamba na jihar Kebbi sun fara barin gonakinsu saboda rashin man fetur da muke fama da shi da fatar gwamnatin Najeriya za ta gaggauta kawo ƙarshen wannan matsalar man fetur a garin na Kamba mun gode biyu Hausa sai kuma sakon na gaba ya fito daga Hajiya Binta Woman Leader Doguwa garin dadin kowa dake Kano ta ce assalamu alaikum biya Hausa dan Allah biya Hausa ku mika sakon jijinar mu al'ummar karamar hukumar Tudun Wada da Doguwa ga dan majalisar mu na tarayya Al-Hassan Ado Doguwa bisa irin gudunmuwar sa akan kiwon lafiya na gina sabbin asibitoci da makarantun firamare a yankin na Tudun Wada da Doguwa da fatar Allah ya ƙara jan zamanin Al-Hassan Ado Doguwa sai kuma sakon mu na ƙarshe fito daga Usman Kasim Kiringim na Arewa mazaunin ƙasar Libya tare da Umar Muhammadu Kiringim na Arewa da Al-Hassan Jambutu Kiringim na Arewa da Sani Iga dan jihar Maradi dukkan su ƴan jihar da magaram ta Jamhuriyar Nijar suka ce baki da assalamu alaikum bai Hausa da Allah ku ba mu lokaci domin mu tofa albarkacin bakin mu kan cece ku ce da ake yi dangane da kiran da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya yi wa shugabannin ƙasashen G5 Sahel to maganar gaskiya fa a fili take ya kamata shugabannin wannan yankuna su fito kawai su gaya masa gaskiya babu wani rawar da sojojin Faransa ke takawa a ƙasashen Sahel illa kuma baya da muke fuskanta don haka mu dai buƙatar mu a yi wajarar da su kawai mu huta da kuda mun gode tashar biya Hausa Allah ya ƙara ɗaukaka amin summa amin
Abdulaziz Adili Toro kenan da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kafin mu yi sallama da ku ga Madina da labarai a takaice.
Bayan da fadar White House ta shafa watanni tana jan kafa a binciken yuwuwar tsige shugaba Donald Trump, a yanzu fadar ta fito fili ta yi na'am da yuwuwar zaman ba'asi a Majalisar Dattawan Amurka mai rinjayen ɗan jam'iyyar Republican. Arangama ta barke tsakanin jami'an tsaron gwamnati da mayakan kungiyar Taliban a arewacin Afghanistan wadda ta yi sanadin mutuwar mutum 20 daga bangarorin biyu. ƴan sanda a kudancin kasar India sun harbe wasu maza su hudu da ake zargin cewa sun yi wa wata jami'ar kula da lafiyar dabbobi mai shekara 27 fyaɗe tare da kuma kashe ta. ƴan sandan dai sun kai waɗanda ake zargin wurin da lamarin ya faru ranar Juma'a inda mutanen suka kuma yi ƙoƙarin guduwa. Wani yajin aikin da ake yi a duk faɗin ƙasar Faransa kan buƙatar sauya tsarin fansho ya shiga rana ta biyu. A ƙarshe kuma katafarin kamfanin nan na sufuri Uber ya bayyana cewa ya samu ƙararraki 3,000 na fyaɗe da kuma cin zarafi a harkokin sufurin motocinsa a cikin shekarar da ta gabata.
So da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma shirin mu na ƙarshe na daren yau inda za mu so mu ji ra'ayoyinku na ƙashin kanku a duk akan duk wani al'amari da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Yanzu a madadin Madina Dahiru mai shanu da ta karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma bada umarni sai injiniyan mu Patrick Daya ni Aisha Mu'azu nake cewa ku huta lafiya amma kada ku yi nisa da akwatin rediyon ku domin shi sauraron shirin yau da gobe.